Sashen Hausar muryar da Amurka ke magana akan mitoci 19.41.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma sai kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 5 ga watan Yuli. Ibrahim Kalma Si Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da gwamnatin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kallon labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yawa da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington wurin shagulgular ranar 'yancin Amurka. ‘Yan sanda a yankin Gibraltar, mallakin ƙasar Burtaniya, sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mummunan harin nan da aka kai Libya na baya-bayan nan na iya zama babban laifin yaƙi.
Karin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji fashin baki kan shagulgulan zagayowar ranar samun 'yancin Amurka na wannan karan.
Ranar ta yau yawancin mutane sukan taru ni shagali ayi su parade su fireworks amma ba mu taba ganin cewa an fitar da kayan sojoji an nuna su to akwai rayi daban-daban
za kuma aji ƙarin bayani kan girgizar ƙasar da aka yi a jihar California ta nan Amurka sannan za a ji ƙarin haske kan ajenda din babban taron ƙasashen Afirka da ake a jamhuriyar Niger
Kun yi zagayar arzikin namu, mun ka zauna mun ka dogon nazari mun tabbatar da arzikin da ganin na ƙasar Afirka ya isa yaranmu, ‘yanmu da zukutan su ci.
Kamar kowace ranar Juma'a, Umar na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington wurin shagulgulan da kallon abin da ya kira nune-nunen kayayyakin alfahari na farko a tarihin Amurka don murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. A yayin da bisa al'ada shugabannin Amurka kan koma gefe guda su kalli yadda Amurkawa ke shagulgulan zagayowar ranar samun 'yanci, wannan karan Trump ne da kansa ya jagoranci bukukuwan ranar. Ya shigar da fannin shawagin jiragen yaƙi da waƙoƙin nuna kishin ƙasa da jerin gwanan tankokin yaƙi a cikin bikin nan. Baya ga wani dogon jawabi da ya yi a dandalin tunawa da shugaba Lincoln inda ya fi taɓo tarihin Amurka a tsawon shekaru 243 duk kuwa da rashin kyawun yanayi. Ya bayyana tarihin Amurka da zancen wata babbar ƙasa ta mutane da suka ɗau matuƙar kasada saboda ɗaukaka abin da suka yi imani da shi ne daidai kuma shi ne gaskiya. 'Yan sanda a yankin Gibraltar mallakin ƙasar Burtaniya sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran wanda ake kyautata da zaton yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya wanda hakan ya saba ma takunkumin da tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. Hukumomin Gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan Burtaniya sun kama jirgin ruwa mai suna Grace One da safiyar jiya Alhamis a wani sashi na tekun Bahar Rum inda Burtaniya da Spain kowacce ke ikirarin nata ne. A cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, barin wutar da aka yi da daren Talata da ta gabata a Tripoli babban birnin ƙasar Libya, wanda yi sanadiyar mutuwar mutane 44, wasu rahotannin ma na cewa mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni, na iya zama wani babban laifi na yaƙi. A wajen wata cibiyar tsare mutane da ke wajen babban birnin Tripoli a ranar Laraba waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suka tona gine-gine da suka rushe yayin da suka kwashe tsawon lokaci a wajen ba ci ba sha. mu zaman lafiya kawai muke so, a cewar wata mata ƴar Somalia wacce ta fake a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'ai ke neman gawarwaki har zuwa rana. Matar ta ƙara da cewa daga Somalia muka je Yemen, daga nan muka je Sudan, sannan muka zo nan, inda nan din ma ba shi da bambanci da Somalia. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya tabbatar da cewa jirgi mai tafiya ƙarƙashin ruwa na soji wanda ya kama da wuta har mutane 14 dake ciki suka mutu na aiki ne da ƙarfin nukiliya, to amma ya ce bai lalace sosai ba. Putin ya yi magana ne da manema labarai game da gobarar da ta tashi ranar Litinin a jirgin na ƙarƙashin ruwa a fadar Kremlin jiya Alhamis. A cewar wata takarda da gwamnatin kasar Rasha ta fitar yayin da ministan tsaron kasar ya tabbatar da hakan. Ministan tsaron Sergei Shoigu ya ce an rufe bangaren kuma an janye ma'aikata daga wajen. Girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta afka kudancin jihar California da safiyar jiya Alhamis, inda ta girgiza mazauna yankin tare da haddasa gobara da yawa da kuma haifar da barna a garin Ridgecrest dake da tazarar kilomita 180 daga arewa maso gabashin birnin Los Angeles. Ana kuma ci gaba da fuskantar wasu burbudin girgizar kasan. Dubban mutane sun rasa wutar lantarki a kusa da inda girgizar kasar ta fi karfi, bayan da ta fara da misalin karfe 10:30 a gogon yankin, kuma wani gida ya kone kurmus. Shugaban 'yan kwana-kwana na karamar hukumar Kan, David Wood, ya faɗa wa manema labarai cewa mun samu mutane da suka ji rauni da yawa, kuma an sami gidaje biyu sun kama da wuta, haka kuma mun sami wata karamar wutar daji. Falwayoyin wuta sun fadi, sai kuma fashewar iskar gas da aka samu, dukkanin su akan same su ne bayan an samu babbar girgizar kasa. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwan su ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunisia, a cewar dogarawan teku. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki biyu da suka gabata, 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin Zuwara na kasar Libya. Wani masinci ne ya gano mutane hudu kan wasu katakai a kan ruwa, ya kuma shaida wa hukumomi na ɗaya daga cikin mutanen hudun da suka tsira daga bisani ya rasu a asibiti. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce jirgin yana dauke da mutane masu yawan gaske. Daya daga cikin waɗanda suka tsira ya ce ruwa ne ya fara cin jirgin yayin da bakin hauren suke iya ganin haske a bakin gabar ruwan. Kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba, saboda wanda ya kira ya kasa fadawa ma'aikatan ceto inda jirgin ya nutse.
Daula Salamu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, yayin da akasarin Amurkawa ke shagulgulan zagayowar ranar samun yancin kan kasar jiya Alhamis, akasarin 'yan jihar California sun kadu matuka saboda girgizar kasa mai karfin 6.4 a ma'aunin girgizar kasa da tabarraka yankin. Mun tuntubi wata mai sharhi kan al'amarin yau da kullun mai suna Malama Helen Bako, wacce ke da zama a jihar ta California, don jin yadda abin ya kasance. Sai ta ce
gaskiya ne da safe, kamar yadda ka faɗa cewa yau rana ne da Amerika take celebration na independence nata. To amma yau a nan Southern California yawancin mu ba mu mai da hankali sosai game da independence ba, don an yi mana girgizan kasa wanda ba a taɓa yi ba cikin shekaru 20 da suka wuce, yana da magnitude na 6.4, wato ƙarfin girgizan kasan kenan. Ya faru ne a wani wuri da ana kira Ridgecrest, epicenter shine inda ainihin
girgizan kasan ta fara. Kasan girgizan kasa, you know, abin da yake faruwa shine a karkashin kasa sai kasan ta tsage. Wani lokaci zai iya bayyana a waje kamar yadda muka gani yau. In ka ga hotuna hanya ta tsagu ba dama yadda motoci za su iya wucewa.
Haka
kuma an yi koda shike a wannan lokaci mun gode Allah ba rasuwa amma mutane sun jira wani
mun ga kamar an yi gobara sosai ma ko
sosai ko wata wani gida yanzu nake jin labarin wani mutum ya ce shi a wancan shekara ne ya gina wannan gida shi da kanshi ya gina gidan in ka gani wuta ta kama gidan nan ta cinye gidan gaba daya sannan in ka lura a cikin wayansu inda ana sayar da kayan su abinci da wayansu kantina akwai wani kanti gaba daya kayan kantin ya zube lokacin da girgizan kasan ya faru ya jijjiga gida din duk abubuwa da ke kan shelf sun zuba su kwalabe komi ya yamutse kwalabe sun farfashe sannan a wayansu wurare kuma kamar nan a Los Angeles akwai wani famfo da ta fashe to da famfon ta fashe irin ruwa da aka yi ta zuba a wurin to wayannan su ne al'amura da muka samu kanmu yau da safe
to ganin
da ana celebration
shin ya ke ganin mutanen wajen suke daukar wannan al'amari sun firgita suna tunanin ko kaura
mutane sun firgita wani abu shanin girgizan kasa na yi zama a California fiye da shekaru 30 na suna an yi irin girgizan kasa haka a 1994 lokacin da muka samu karfin girgizan kasa kamar irin wannan a wancan lokacin mutane da dama sun mutu kuma na suna lokacin mutane da dama sun bar California koma wani state to a California akan yi girgizan kasa kusan kowane rana suka ce amma karfin shi baya kaiwa irin wanda muka gani yau to saboda haka idan kuma ana ta cewa za yi mana babban girgizan kasa shekaru da dama da suka wuce to mutane na da zaman cewa you know wani lokaci a za a zo a yi wannan girgizan kasa ka gani idan an yi irin girgizan kasa haka dole tunanin mutane su koma ko wannan shine zai kawo babban girgizan kasa to a dai wannan al'amari da ta faru yau din nan ba mu ji labarin mutane ko mutane suna tunanin kawo raba ba gaskiya ko wani lokacin an yi girgizan kasa a California zaka ga mutane za su tsorata wayansu kamar yadda na faɗa wayansu kamfanoni ma a 1994 sun yi moving daga California sun tafi wayansu wurare
to malama Helen da yake kin dan tabo batun ranar yancin Amurka a ganin cewa bisa tarihi ba a cika wato baje kolin kayan soji da sojojin ba kamar yadda aka yi a yau wanda shi shugaban Amurka Donald Trump yace ya sa ai hakan ne saboda yan kasa su alfahari da kasar su kuma nuna kaunar su ga kasar da dai sauran su ke ya kike ganin shigar da harkar soji cikin wannan bikin wannan rana kamar yadda ake a wasu kasashe
to wannan zancen celebration da shi shugaban kasa ya kawo a gaskiya ba taɓa yin irin haka ba rana ta yau yawancin mutane sukan taru su yi shagali a je a yi su parade da su fireworks amma ba mu taɓa ganin cewa an fitar da kayan sojoji an nuna su to akwai ra'ayi daban-daban
to jama'a sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayanin malama Helen game da bukukuwan zagayowar ranar samun yancin kan Amurka amma yanzu za mu doshi jamhuriyar Niger ne mu ji ƙarin haske game da ajandar babban taron da ƙasashen nahiyar Afirka ke yi Salamu na Barma gare ka
muhimmanci ne na farko kasar Niger tana nuna kenan tana cikin tafarkin duka kasashen duniya da haka samu kwanciyar hankali da kuma tabbatar da karfafa zumunci na tsakanin dukkan sabon Afirka ko da za a ga wannan taro na kungiyar Afirka akwai wannan taro da zakwa na samu a yi kasuwanci na bude kasuwanci ga dukkan sabon Afirka gaba dai wanda kira jereka wanda ta duka kasa sai su kawo kayayyakin su sai da cikin kasa sai ko na ko na yadda kai na ta kasa sai ko na ɗan Nijeriya su kawo na su ko da sai ko na Zambia ko na Tanzania kenan kai gwanin abu shi da muhimmanci mai din biyu kuma kasa akwai shi abin da shi yayi wannan kwanciyar hankali da ta kasa din nan tunda kowa sai wanda ta san namu na nan Afirka akwai gwiwar ta mutu jin san ka ko kuma ta shanga da yawa cikin kasar din Afrika don dole a zo a zamana a gani a gande kamar to na bu a kawo gyara shi saboda mun ne zai kun san dai muna da matsala kware tsare da kuma kautan mu na Mali da ɗan tashi hankali zuwa wajen kuma Boko Haram na abin da shi ne shari'a banda shi kuma a kawo bisa ga al'umma na tafarkin demokaradiyya wanda ta tabbata cikin kasar sai nan yanzu ka sabu kasar sai biyu na Afrika wanda in shi gaba kare ko zai so shi sai kawo cikin tikas akwai kuma kasar sai wannan da tashi hankali cikin su na siyasa to dole ka ga wannan zaman za a zo a zamana a gani yanzu ya kamata idan kasar na Afrika su zamana su ne su gani bai kamata mu kullun sai mutum sai da waje an kawo mana abinci ko kuma an kawo mana taimako alhali mu da kan kasar nan sun da wani babu irin arzikin da bamu da ina ya kamata mu nazari mu ga mu da kanmu mu cikin kan nan arzikin namu kuma mu zamana mu ci shi da al'umma ta bar koma cikin wannan rayuwa da aka zarko ana halaka mutane cikin sahara ta mutum jin ko ko cikin teku ana sa biyan mu alhali in muka gyara arzikin namu mun ka zamana mun ka dogon nazari mun tabbatar da arzikin da gane mu na kasar Afrika ya isa yaran mu yan mu da zukutun su ci saboda su bar wahala wannan tarabin da ka gani na cikin duniya wannan
kai tsaye akwai wani amfanin da za a iya cewa su talakawan kasashen Afrika za su samu ta hanyar shi irin wannan taro na kungiyar AU
a to ai kasar da yi da hankali da matan saboda talakawan Afrika dan hadin kasa in kasa sun kadu to ai zuci ya dan duka ga ana canza miyo kenan a rede za a samu shi mun ga nan gani kungiyar ta taddade ba a ga amfani ta kawo sosai ga mahimmanci bisa ga haka amma yanzu shugaban kasa ne yanzu sun da cewa to mun daga can da ayyuka da yawa amma kuma yanzu mun ya kamata mu dukkan mu ta yi sai mu diba abin da yaran muka so saboda ku zanga zanga ta yi wa rikici ya ta zanga ne yawa kin din mun zauna ba mun ka dogon nazari to kasar nan mutan za su rubuce mu na to ko bai kamata ba yanzu mu murna iyalin mu da mu da kanmu da annabawan su ko su ne shugaban mu su bar abin da ne shine mu sai ce ku zo mu zauna mu diba mu gani mu nazari mu ga abin da kamata mu magani idan talaka da kake gani ai shi ne amma kudi talaka shi ne amma iko dole ne mu daga kuɗa talaka bai Allah so zai shi kuma saboda iko ne kai yayi kare iko na zabe ne kin dukun da yaso yayi kuka wurin talaka dauke shi in gobe bai san sanin talaka na dauka kai ba zai dauka tewa to mu kuma da annun ta da su mu da kanmu ba za mu gaba saboda duk wani da muke saboda Allah dan muke da kun so da talaka kai ta
to ga da Sulaiman Muni Barma a hirarsar da ministan yada labaran jamhuriyar Niger game da taro ko ku babban taron kasashen Afirka da ake yi a Yamai babban birnin jamhuriyar Niger yanzu bari mu koma gefe guda Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba
Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki bacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini Hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini cuta ce da ke hana jini gudana yadda ya kamata masu fama da wannan cutar kan dauki lokaci mai tsawo suna zubar da jini a lokacin da suka ji ciwo ko rauni tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja likita barka da warhaka
masu sauraron mu barka da wannan lokaci
ko zakai wa masu sauraron mu karin bayani game da cutar hemophilia wato rashin sinadarin da ke hana barkewar jini
to hemophilia wata cuta ce da ake gadata musamman akan gada ne daga uwa kuma ƴaƴa maza su ne suke nuna cutar su ƴaƴa mata sai dai su zama abin da ake cewa kariya wato sun dauki yanayin kwayar da za ta iya zama cuta amma ga ƴaƴan su maza saboda ka a likitance ake ce mata sex linked disorder dalili shine abubuwan da ake cewa sex chromosomes wanda suke su ne ake idan namiji ne yana da XY idan mace ce tana da XX to shi wannan hemophilia inda ake samu matsala a jikin X din ne saboda haka da namijin nan yana da XY ɗaya ne da ta samu matsala kinga kenan zai nuna alamar cuta amma da yake mata suna da X nan guda biyu idan X ɗaya ta samu matsalar to ɗayar X in lafiya ta lau kinga kenan ba za ta samu cuta cutar ba sai dai ita kariya ce. Kuma wannan cuta tana shafar sinadarin da yake hana jini barkewa ne. A yanayin jikin dan adam akwai abin da ake cewa clotting factor a turanci, wanda idan mutum ya samu misali rauni, in jini ya fara zuba, waɗannan sinadarai da sauran abubuwa a jiki za su hana ci gaba da zubar jini. To a su masu wannan hemophilia, wannan sinadari shine ba su da shi isasshe, saboda haka wani lokaci idan yayi ƙasa sosai kawai sai jini ya barke musu, sai ya shiga cikin ko manya-manyan gabobin su kamar na gwiwa ko gwiwar kafa ko gwiwar hannu ko kuma ma ya barke a cikin kwakwalwa, saboda haka sai su samu jini ya taru a ruwan ya zama kuma wani matsala.
To likita, menene alamomin cutar?
Alamomin cutar kamar yadda ne bayani cewar kusan ko da yaushe ƴaƴa maza ne ke samun cutar nan, tun daga lokacin da aka haife su aka zo yin wurin kaciya. Za a ga in an musu kaciya suna zubar da jini fiye da yadda sauran yara suke zubarwa. Wani lokacin sai an daga kaciyar da ya kamata jini ya zuba na dan minti 1 minti 2 sai kaga jini yana zuba yadda sai an je asibiti. Waɗansu daga cikin su har sai an yi ƙarin jini akan wannan saboda kawai kaciyar nan. Sannan daga baya sai kasance ko yaya suka dan ji rauni ko ya komin kankanta shi sai su zubar da jini fiye da kima. Waɗannan sune alamun cewar suna da matsala da wato abin da ke hana zubar da jini. To idan aka je asibiti wurin bincike, ɗaya daga cikin abubuwan da ake bincikawa idan likita ya tambaya ya ga yayi kama da wannan cuta, sai a gwada shi wannan sinadari. Idan yayi ƙasa an san cewar kenan suna da wannan cuta. Akwai wasu cututtuka na jini din wanda suka yi kama da shi, amma akwai yadda likitanci ake bambantawa a gane cewar ko hemophilia din ne ko ba shi bane.
Likita, misali sinadarin yayi ƙasa ne, akwai wani abu da ake yi domin a dan bashi ƙarfi ko kuma a dan ƙarfafa shi, wato kamar yadda ake yin allurar rigakafi ta booster misali?
To shi ba wai ƙarfafa shi ake yi ba, amma allurar shi wannan sinadarin ne aka yi ta a matsayin allura. Yadda da sun samu matsala da jinin nan sai a yi musu allura, da an yi musu allurar nan zai tsaye da jinin. Sai dai ba abu ne da yake dadewa a jiki ba, kusan kowane lokaci suka samu wannan zubar jini dole sai an yi wannan allura. Allura tana da tsada, to amma da yake akwai kungiyoyi, musamman akwai wata kungiya a nan a Najeriya da sun daya a Kaduna, wanda yake kungiya ce ta masu wannan hemophilia din, suna taimakawa wurin samar da sinadarin a farashi mai rahusa. To amma duk lokacin da suka zubar da jini da buƙatar dole sai an yi wannan allura.
To likita, menene illar cutar idan ba a dauki matakin da ya dace ba?
Illa na farko, idan jinin nan ya zuba a cikin kwakwalwa zai iya kisa, saboda kwakwalwan nan ita ce kamar ki sarrafa komai na jikin mutum. Idan ya zuba a cikin kwakwalwan nan zai iya kisa. Yana yawan zuba a cikin gwiwoyin nan kuma yana iya lalata gwiwoyin, yadda gwiwoyin sai su sandare sai ya zama amfani da wannan gwiwoyi ya zama da wahalar gaske, ba za su lankwasu ba, sai ya zama tafiya ta zama matsala da sauransu. Saboda haka yana da cikin wannan matsalolin. Sannan kuma jinin nan idan ya zuba ya barke, mutum yana iya mutuwa saboda zubar jinin da yake tsaya.
Duk da dai cuta ce ta gado, amma mutum yakan zo ya warke?
To gaskiya sai dai a yi maganin a zubar jinin, ba wai a ce an samu waraka ba. Yanzu da ake yin wani kimiyya na duba halittar ɗan adam, abinda ake magana wato genetic manipulations da sauransu, wanda ana duba kwayar halittar ɗan adam din a ga yadda za a iya juya ta koma tana a gyara ta inda ta samu matsala din, yadda mutum zai koma ya ci gaba da yana sana'antar da wannan sinadarin. To amma wannan duk abu ne da ake cikin bincike, ba wai an samu tabbataccen magani ba ne a yanzu.
Yaya ake jinyar mai fama da rashin sinadarin da ke hana barkewar jini, misali ko kuma idan ya ji ciwo me ya kamata a mishi?
Daga lokacin da aka tabbatar da yana da wannan ciwo, akwai matakai da ya kamata a dauka. Na daya, duk wasanni da za su zama akwai hatsarin jin rauni za a yi kokarin a ba shi shawara ya guje musu. In yaro ne ko keke zai hau, zai sa irin su hular kwano da abin da ake cewa ni guard nan wanda ake sawa ya kare gwiwoyi da sauransu. Sannan ko yaya aka ga alamar ya dan ji rauni, to sai a garzaya asibiti. Sannan kuma ana ba su kati wanda a rubuce, wasu kasashe kamar identity card ne wanda suke dauka ko ina suka je, kana duba cewar shi wannan yana da ciwon hemophilia, yadda ko da wani abu emergency ya faru ko ba a cikin hayyacin shi, da an je asibiti likita ya san abin da ya kamata ta yi masa.
To likita, yaya za a kwatanta yawan mutane ko kuma yawan masu fama da cutar a Najeriya?
Yawan masu fama da Najeriya illa yawan waɗanda suka je asibiti kenan. Da yawa wala Allah suna da ita, sun samu matsala da ita, to amma saboda ba a je asibitin ba ba a gane ba. Wasu har sukan iya alakanta ta tunanin cewa ko ciwo ne na aljini, saboda suna zaune lafiya cikin dan lokaci sai aga kafa ta kumbura ko jini na zuwa sai aya tunanin cewa ciwo ne na aljini. Ba kuma su je asibiti ba bare a gwada a fada musu cewa ga yanayin cuta. To shi yasa yana da wahala a samu irin waɗanda nan alkaluma a kasashe irin namu.
Sai mutun ya ji ciwo ne, jinin ne yake barkewa?
Yana iya barkewa ba tare da jin ciwo ba, akan kanshi haka nan yana iya barkewa sai jini ya fara zuba.
To likita, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da ita wannan cuta ta barkewar jini, tunda abu ne mai abun mamaki kuma abun tsoro, haka kawai kana zaune da mutun ka ga jini ya barke?
To shawara na farko shine yadda al'adun mu ake tunanin ciwar irin wannan cututtuka ba na asibiti bane. Idan aka je asibitin da ya kamata, to za a samu cikakken bayani. Idan asibitin yana da matsala ba za su iya gane irin wannan abubuwa, ba za a iya ba mutum shawara ya je asibiti na gaba, saboda da yawa irin waɗannan abubuwan akan alakanta su da misali cututtukan aljanu ko wani abu haka na daban. To amma in ba a bincika ba fa ba za a gane ba, kuma za a yi ta tafiya haka. Kuma wala Allah inda za a bincika din nan sai a samu wa mutum mafita, ya san matsalan nan zai kauce mata. Duk yaron da aka yi mai kaciya misali aka ga ya zubar da jinin nan fiye da kima, to kaga tun a lokacin ya kamata a fara daukan matakin da ya kamata. To amma sai idan an fahimci hakan ne wannan zai faru. In ba haka ba za a bar rabu da shi sai ya shiga cikin wani hatsari da bai sani ba, tunda bai san yana da wani hatsari na daban ba fiye da sauran yara.
Na'am. To likita, misali an ga alamunta an dauki matakan da ya dace, akwai yiwuwar cewa mutum ba zai shiga wani yanayi ba kenan?
Ba lallai a ce ba zai shiga wani yanayi ba, amma dai tunda an san da ciwon kenan za a dauki matakan da ya kamata. Misali a tanaji alluran nan a aje yadda in matsala ta faru za a dauki mataki, ko kuma ya kasance yana cikin an yi mai rijista da kungiyar masu wannan ciwo, wanda duk lokacin da ya buƙaci maganin nan za su taimaka a samar da shi a farashi mai rahusa. To kowanne haka kin ga an samu cigaba kenan.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. Anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawrence Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar, da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa, kafin mu ci gaba a gafarce mu, sunan ministan yaɗa labaran jamhuriyar Niger wanda yayi bayani game da taron kasashen Afirka da ake yi a Yamai, sunansa Salisu Muhammad Habi. Yanzu kuma ga Daula Salim da labaran duniya an munfa a takaice.
To Ibrahim, a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington wurin shagulgula da kallon abin da ya kira nune-nunen kayayyakin alfahari na farko a tarihin Amurka don murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. ‘Yan sanda a yankin Gibraltar, mallakin ƙasar Burtaniya, sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran wanda ake kyautata zaton yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya, wanda hakan ya saba ma takunkumi da tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wannan mashahudin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. A cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, barin wutar da aka yi da daren Talata da ta gabata a Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 44. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya tabbatar da cewa jirgi mai tafiya ƙarƙashin ruwa na soji wanda ya kama da wuta har mutane 14 da ke ciki suka mutu na aiki ne da ƙarfin nukiliya, to amma ya ce bai lalace sosai ba.
Masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Daula Salim wacce ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin, wato Dara Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku wasu shirye-shirye. Sai Allah ya kai mu.
VOA Afrique.